Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritar Litinin 6 ga watan 7, wato 6 ga watan Yuli, daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabir Faizu
da Halima Jumrau.
Shirin yau da gobe na tafi da zauren matasa wanda zai karkara muhawara kan maganar dokar ceton yara daga aikatau da talla da ma sauran ayyukan da suka fi karfin su.
To anan muka kawo ƙarshen wannan shiri akan batun aikatau na yara.
Game da matsalar watsi da ƴaƴa da rashin daukar dawainiyar iyali, ko akwai wata hanyar inganta rayuwar mazamna karkara ta yadda za su daina tura ƴaƴan su birane, ko wato tura ƴaƴan su birane don su yi aikata ko kuma dora musu talla?
To ni a halin yanzu ma shine abin da nake koyarwa a aji tare da dalibai na Rural Development in Nigeria, ma'ana yadda za a inganta rayuwar karkara a Nigeria.
Kun san asalin tashe kuwa? Kun san daga inda aka samu kalmar tashe?
Tashe wani wasa ne da ake yi a ƙasar Hausa lokacin azumi.
Gauro, tashi gari ya waye, Gauro, tashi gari ya waye.
Tafara ya bushe da dariya mai san shi ma yana ciki, shi ma yana ciki a yi.
Gauro ko?
So za ku ji bayani akan asalin tashe da ma tarihin shi al'adar Hausa. Haka kuma muna tahe da ayar mu ta yau da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan yadda mazamna birane za su iya taimakawa wajen inganta rayuwar mazamna karkara. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Yaya mazamna birane za su tallafa ma ci gaban yankunan karkara kuma su taimaka wajen inganta rayuwar mazamna karkara? Ga amsoshin wannan tambaya kamar yadda kuka bar mana a Facebook.
Idan mutum na zaune a birni, ya kamata mazauna birane su taimaka wa al'ummar da ke zaune a karkara ta hanyar gina musu makarantu, boho na ruwa da dai sauransu domin rayuwarsu ta inganta. Sako daga Sadi Energy Tendari. Matukar za a samu ingantaccen shugabanci ta yadda gwamnatoci za su mai da hankali a wajen raya karkara da birane, tare da samar da masana'antu da za su cakuɗa al'ummar karkara da birane. Lalle za a samu kyakkyawar mu'amala tare da ci gaba mai ɗorewa ta kowane fanni a ƙasar mu Najeriya. Sako daga Injiniyar Rabi'u Suleiman Daura. Zancen burke nan, in ji Tusa. Ko rayuwar mazauna birnin ta inganta balle har su taimakawa na ƙauyen? Banda ma shirme, ai yau ƴan ƙauyen ma sun fi na birni dukiya, gani ne kawai ba a yi a jikinsu. Sako daga Aminu Bello, Sokoto. VOA, abu dai mafi a'ala shi ne ya kasance duk abin da nake so a kaina, haka ma ina son sa ga ɗan uwana. Su kuma na karkara a inganta rayuwarsu ta hanyar gina musu makarantu na zamani da ingantaccen ilimi, da samar musu ingantattun ruwan sha da noma, da rashin nuna musu kyama ta hanyar hulɗa da su, da kuma hanya, wato titi. Sako daga Jamilu Sani Godara, Zamfara a Nigeria. Akwai mafita, za su iya inganta musu rayuwarsu ta hanyar nuna musu wasu abubuwan ta social network da kuma kira ta waya. Sako daga Nazifi Yahaya Tumfafi. Akwai hanyoyi da dama da mazauna birni ke iya inganta rayuwar mazauna karkara. Na farko, za su kafa asusun kai da kai domin cimma wasu bukatu. Na biyu, ta hanyar bayar da ilimin addini da na zamani. Daga ƙarshe, muke fatan Allah ya inganta mu baki ɗaya. Amin. Sako daga Usman A. Toga, Rafin Tsaka. Hakika, duk wanda bai da ƙauye to fa ba dan asali bane. So that a riƙa tuna baya don samun fahimtar juna. Sako daga Prince Abdul the Prince. To, ƴan karkara mazauna alƙariya, ya kamata yanda kuke gina gidaje da masana'antu a birane, to ku karkato hankalinku zuwa ƙauye, ku gina don samun ci gaban ƴan uwanku da inganta rayuwarsu. Sako daga Idris Kurmi Ali. Ya kamata mazauna birane tunda asalin su ƴan ƙauye ne, su riƙa ziyartar garuruwansu domin sadar da zumunci. Sako daga Aliyus Java Kira Misau.
Tumfafi? Zai ce kai wannan yaya ne haka sunan garin.
Ba Amurka ce, kin Amurkan ce sunan Tumfafi.
Tumfafi, yau kin ce Tumfafi ba Tumhahi ba.
Yanzu ga Fatima Isa da Zainab Ahmad Maska da kuma Ibrahim Adamu Abdullahi da Madina Dauda a zauren matasa za su ƙarashe muhawarar da suke yi akan haƙƙin yara.
Ibrahim, baya ga cewa ka taɓa zama shugaban majalisar yara a wannan ƙasa, kai ƙwararre ne a fannin shari'a, lawyer ne kai. Shin menene kundin tsarin mulki ya tanada ne a batun wannan gwamnatin da bata aiwatar da wannan yarjejeniya ba, akwai wani hukunci da ya kamata a yi mata?
Ba wani hukunci don saboda kowace jiha tana da 'yancin ta yi dokoki kan jihanta, sai dai kawai abu ne na siyasa da za a je a bi a tattauna da su a nuna musu mahimmancin wannan tura wannan doka a amince da shi. Gaskiya shi ne kawai abin da ya kamata.
Kenan gwamnatin tarayya ta gaza kenan da bata sa jihohi sun yi irin wannan doka ba, gaba daya ba ta da wani karfi ne da za ta ce ma jihohi dole ku yi?
Ba a dole, da yake demokradiyya ne, sai dai su ce gashi mu ma mun tura don saboda amfanin ƙasa ne, gaba daya ya kamata kuma yanda kuke jiha kuma yara wannan. Haka demokradiyya ta
tagada.
So bayan da zai a ce wai tilas dole ai wannan don saboda kowace jaha tana da 'yancin ta.
To Fatima, kina ganin gwamnatin tarayya ta tsakiya kamata yi ta hada gwiwa da gwamnonin jihohi a fito da wata doka da za ta ce duk iyaye da ya tura dan shi wani wuri aikatau a hukunta shi?
To ni dai na bu bayan wannan, amma a bisa dalili daya. Idan muddin za su sa wannan dokan, to ai tackling poverty, talauci, ai tackling din talauci duk zai hana, dan duk yanda suka yi in dai a Najeriya ne, in dai har suka ce za su sa wannan dokan sai an samu wanda za su gudu da ƴaƴayensu su ce ba sa su. Tabbas ni na sani kuma ina tare da su, ma da yawa na san wanda za su iya cewa haka. So muddin za ka mun a sa wannan dokar, to a tabbata cewa an toshe matsalolin talauci a ƙasar nan, to zai yi aiki.
Tunda al'ada bata taka rawa sosai ba.
Yawwa, tunda al'ada bata taka rawa sosai akan wannan ba.
To mu koma yanzu Ibrahim, shawarwarinka ga gwamnatin tarayya da kuma jihohi.
A gaskiya abu na daya da ya kamata gwamnatin tarayya da jihohi su yi, wannan doka da aka shirya har majalisar tarayya ta amince, ya kamata kowace jiha ta amince. Don saboda haka, kamar yadda ta ce, gwamnati ne ya kamata zama uwa da uba ga duka 'yan Najeriya. So gaskiya in gwamnati ta saka himma kan maida hankali a jihohi su amince da wannan dokan, gaskiya za a samu nasara. Su kuma jihohi don Allah su ɗan kishin ƙasa, su yi kishin abin da za su bar ma 'ya'yansu, don 'ya'ya na kowa ne, kuma yara ne manyan gobe. Tun yanzu ya kamata a fara shirya yara don saboda su ci gaba, don saboda su amfana da duk abubuwan da ake samu a zamani don saboda ci gaba. Kuma duk wannan doka zai kawo ire-iren abubuwan nan. An ce an zaɓi canji, ya kamata canjin ta nuna a ko'ina, har yara ma su san cewa an zaɓi canji, su samu makaranta, su je makaranta, a makaranta su ci abinci, a koya musu karatu don su amfana.
Zainab, menene shawararki a yanzu?
Shawara ta kashi biyu dai zan bada shawara. Na farko ga iyayenmu, dan Allah dan Annabi wannan abun an yi shi duka amfanin mu ne kuma duk abin da zai yi kyau da ma sai an samu kece ku ce akan shi sai an samu rashin goyen baya da sauransu da su cikas din duka za a samu mu taimaka wa kanmu in ba haka ba ko kasar nan haka za mu ta ci gaba a shekaru 40 da nawa da kasar nan 50 ne ko
shekara
da muka yi har yanzu abinda ake a da har yanzu muna ta sake maimaita shi ba a samu canji ba bai kamata ba mu zama manya ga kasashe masu tasowa akwai kasashen da muke gaba da su ya kamata su dinga kamar yanda mu ma muke kallon kamar su America muna bin wayan su tsare-tsaren su da muka ga sun ci nasara a cikin shi mu ma ya kamata a ce mu ma mun bamba in baya abinda za su tunkaho da shi haka kuma gwamnati ita ma ta taimaka ta duba ta fannin addini ta fannin al'ada da kuma ta fannin zamantakewa ayi abin da ya dace su taimaka ma su iyayen nan marasa galihu a taimaka ayi kokari yanda za a yi a ciyar da kasar gabaki daya ba ma wai yara ba kawai saboda in su hankalin su bai kwanta ba yaran ma ba haka za su tashi ba tsari so mu taimaka ma junan mu mu taimaki jikokin mu da ayyan jikokin mu mu ci gaba da kasar nan amfanin mu ne gabaki daya ba lallai bane ban mu da muke nan yanzu mu ci moriyan shi amma wanda za su zo daga baya za su ci moriyan shi saboda haka ya kamata mu taimaka ma kanmu gabaki daya
to anan muka kawo karshen wannan shiri akan batun aikatau na yara sanin cewa Najeriya na cikin kasar da ta sa hannu a yarjejeniyar hana yara aikatau da kuma tabbatar da cewa ba a wahal da su ba da kare musu ƴancin su da kare musu haƙoƙin su bisa bayanan da muka yi mun lura cewa ƙarshe dai talauci ita ce makasudin duk halin da yara suka samu kansu a ciki a ƙasashe masu tasowa kamar su Najeriya din bayan sun sa hannu a yarjejeniyar ba sa iya tilasta ma jihohi da gwamnatocin jihohi su bi waɗannan dokokin na kare yara saboda kowace jiha na da irin nata dokokin kuma da yake a demokradiyya ake yara ba sa samun yadda ya kamata kalubale daya da ke gaban Majalisar Ɗinkin Duniya a yanzu shine tabbatar da cewa idan har gwamnatin tsakiya wadda ita ce ta ƙasa ta yi doka to a bada a tilasta ma jihohi su ma su yi irin wannan dokar da ta yi daidai da ta gwamnatin tarayya saboda mutane al'umma da ke dukkan ƙasa su bi waɗannan dokokin domin a samu kyautatawa a samu ci gaba a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muka tattauna akan haƙƙin yara kamar yadda yarjejeniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shimfiɗa wanda suka yi wannan hira tare da ni a wannan zauren yau akwai Zainab Ahmed Maska da Fatima Isa da kuma Ibrahim Adamu Abdullahi ni Madina Dauda da ne ragamar shirin nake cewa mu huta lafiya
game da wannan matsalar watsi da ƴaƴa da rashin daukar ɗawainiyar iyali ko akwai wata hanyar inganta rayuwar mazauna karkara ta yadda za su daina tura ƴaƴan su birane ko dora musu talla ga Malam Hadi da bayani
ni a halin yanzu ma shine abin da nake koyarwa a aji tare da dalibai na rural development in Nigeria ma'ana yadda za a inganta rayuwar karkara a Nigeria kuma a yanzu haka ni ma na fara yin wannan akwai wani aboki na da ake cewa Dr. Abdullahi Ya'u entrepreneur ne kuma consultant ne na abubuwa da dama ya kame ni ya tuntube ni da irin wannan da cewa yadda za a samu wata independent commercial chamber of commerce wacce za ta bude irin waɗannan abubuwan tuni tun 2014 mun zauna mun tsara abubuwan kuma har mun fara tunanin yadda za mu rinka sa ɗaliban mu a yanzu haka ma za mu kai su excursion su je su ga irin waɗannan ƙauyukan da kuma irin su fara gani da irinsu da yadda za su yi kamar mutum biyu ba za mu iya ba kuma waɗannan ɗaliban muna fara idan mun yi training ɗinsu idan za su je abin da ake cewa industrial attachment akwai ɗalibai da suke fita domin wato nazari da koyo na samun sanin makama aiki to irin waɗannan wuraren muke tunani za mu rinka tura su ɗaya da ɗaya haka suna tattaunawa da kuma ƙoƙarin nuna shaida waɗanda suke cikin irin waɗannan hidimomin mun fara yin wannan tunanin kuma mu akan kanmu muka yi har ma mun tuntuɓi wani babban ɗan kasuwa a jihar Kano da Kadatura Abdulaziz mun sanar masa da wannan cewar muna so mu fara ba tare da wai sa hannun gwamnati a ciki ba har mun je mun duba inda za mu kama ofis don inda za a rinka wato tuntuɓa da sauransu mun fara yin wannan tunanin kuma wannan tunanin muna yin sa ne da kuɗinmu za mu yi shi da ƙoƙarinmu za mu yi shi da hidimomu za mu yi shi ba tare da wai gwamnati mun nemi ta zo ta sa hannu ba idan tafiya ta tafi gwamnati ta ga ɗan guntun abin da ake sai zama kamar wani model da wasu za su iya kalla su haɓaka ko wasu ƴan kasuwar su ciccika ko kuma gwamnati ta kallafa. Kwarai wannan abu ne mai kyau. Kuma ai mu abin ma da muke kokarin yi wato ba amu ne ma kokarin mu yi wa mutanen tunani ba. Mu komitetan kawai su waɗannan mutane da suke waɗannan karkara su ne za su kawo shawarar yadda suke tunanin za a yi wannan al'amarin. Mu illa iyaka abin da muke kokarin yi mu waye musu da kai cewar tsohon tunanin da ake yi na sakin kaya su fito a yara su ta hotalla ga barazana da suke fuskanta a cikin birane ga traffic ga barna da crime da sauransu da suka yi yawa ga abin da zai shafi harkar lafiyarsu a yi abin da za a tsayi da mutanen karkara a ƙarƙarar su zauna. Yanzu haka ma a gabana akwai model da nake dubawa na wani albata wani bangare ne da yake cikin Canada da irin model din da suka yi amfani da shi kamar yadda ke ma kika kawo yanzu yadda ake yi ai packaging wani abu da ya shafi kamar markaɗe ko miya ko wani abu makamancin haka da kuma wasu abubuwan ma da yawa waɗanda ba iya tumatir suka tsaya ko kayan miya ba suna da dama a ƙauyuka waɗanda in ka inganta su mutane ba za su samu hura ma ƴaƴansu talla ba kuma har ma watakila birnin ma da suke ko waɗanda suke kwararowa daga karkara suke ciko shigowa cikin birni abinda muke cewa rural urban migration su kansu watakila su zama sun ji sha'awar wannan abin sun koma kamar yadda su mutanen Alberta a can Canada suke cewa duk Canada da kuma har ma ka hada da United States of America ba wurin da ya kai Alberta inda zaka zauna da iyalanka ka samu abin duniya ka samu jin daɗi ka huta. To kin ga suna alfahari da wannan cewa gashi a karkara ne amma ana samun kuɗi har mutane suna koma. Mu abin da muke so shine mu danyi wani dan karamin model wanda al'umma za ta gani daga nan ya zama wani abu na haske wanda daga nan ne za a ci gabantar da wannan al'amarin. Eh to hanya guda ɗaya ce wacce za a iya yin wannan ba kuɗi za mu karba mu ce ki bayar ba ba wani kuɗi muke buƙata da za mu sa a hannun jari ba bilhassal mu ba mu ne ƴan kasuwa ba kuma mu ba mu ne manoman ba. Mu kawai abin da ake ce ma go between wato kamar za mu ne gada da ƴan kasuwar za su tsallaka zuwa wurin manoman ko manoman za su tsallaka zuwa wurin ƴan kasuwar ba abin da za mu yi illa a kokarin da muke yi mu identify mu gane kungiyoyin manoma da suke wasu bangare inda muka zaba na karkara mu identify din su mu gane su sannan kuma mu gane kungiyoyin ƴan kasuwa su kuma da suke da wasu sha'awa ko bukatu na irin waɗannan abubuwan da ake samarwa a wannan karkara sai mu kulla kawance a tsakanin su shikenan abinda muke mu ba zan ba ba wai ƴan kasuwa ne za su ba mu kudin su mu je mu nemi musu ba kuma manoma ne za su ba mu amfanin gonar su mu je mu sayar musu ba a'a it's an independent chamber of commerce na wuri da yake wato kamar wata mahada ce ko wata majalisa ce wani majalisi da za a rinka haduwa ana samun wato shiga da fita na kasuwanci da kuma amfani shine kawai abin da muke so inda zaki tambaye ni shawara abin da zaki yi ba abin da zan ce shine menene interest inki ne sha'awar ki dangane da abubuwa da ake samarwa a karkara na noma ne ko na haƙowa ne na ma'adinai ne ko na makamancin haka sai ni kuma in tuntubi ko mu tuntubi waɗanda su kuma suke da irin wannan sai mu kulla kawance a tsakanin ku sai ku je ku ci gaba da harkokin ku abin da muke kokarin yi yanzu da mun samu office din muna kokarin sa masa furniture za mu zagaya da mutanen mu karkara mu identify waɗannan kungiyoyi mu ce su zo su yi register da mu mu identify ƴan kasuwa ko a nan Kano ko a Nigeria ko a West Africa ko a duniya sai mu gani ina wani abu yake da ake samar da shi a nan wanda yake yayi yawa kuma za a iya samun amfani za a iya samun arziki da shi sannan kuma ga wata ƙasa a West Africa ko wata jiha a Nigeria ko wata ƙasa a Turai ita kuma tana neman wannan to shi wancan dan kasuwan da yake nema da bai san cewar ga wannan abun ba ya zo nan wurin ya zo ga masu samar da shi ya zo a tsaya abin nan a shigar da kasuwancin ba a rasa wani commission da za a ce wanda bai takara ya karya gurin gudanarwa ba ai bai da za a ce ba dan wani commission amma dan commission ne da bai kai ya ka ba na running cost da sauran abubuwa wanda dama ba zai yi a ce za a iya yi in za a face reality a ce za a iya yi da mu da kudin mu zamu rinka yi dole akwai wani dan ne maybe 1% ko wani makamancin haka da za a caza wanda da shi ne za a ci gaba da gudanar da abubuwa da kuma ma'aikatan da za su yi wannan aikin amma dai ba wai kudi ne mu muke bukata da wani zai zo ya kawo wai ya ce mu ne za mu sa masa hannun jari ko mu ne za mu yi kasuwancin a'a ba haka bane saboda haka duk wanda yake nema wannan wata hanya ce da ake kokarin a bude ta da kuma wacce za a samar da irin wannan damar saboda haka ko da ke ma kina bukata irin hakan ne kuma mu ma mun ga wadannan models din sun yi a wasu guri shine mu ma muke kokarin mu yi amfani da irin wannan hikimar dan a bude kofofin da arziki zai inganta kin ga wato da haka zamu gane mun fara magana akan child neglect wato watsi da kuma rashin daukan dawainiyar iyali gashi mun dire a harkar da wato za ta kawo mafita ga wancan abun kuma ta kawo ma arziki ga iyalai ta kuma kawo arziki ga al'umma baki daya
kwarai da gaske
mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in bana ku ba ai yana da wuya ta kula da ku
Shin kun san asalin tashe kuwa? Kun san daga inda aka samo kalmar tashe? Ga Talban Babura Malam Habibu Sani Babura, masanin harshen Hausa da al'adar Hausa wanda ke sashen nazarin harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero ta Kano zai mana bayani.
Goma na marmari, goma na tilas, goma na marana sallah. Ke admin, an sha ruwa lafiya. Sha ruwa, ke admin, an sha ruwa lafiya. Sha ruwa. Mun taho tashi maraki aka ba mu korabo.
To, iyari abinda na sani ban karanta da yawa ba a matsayin almajiri na karatun al'adar Bahaushe. Shi tashe wato daga karin magana da Hausawa kan yi. Cewa goma na farko goma na marmari goma na biyu goma na wahala na uku goma na doke sallah to saboda haka shi Bahaushe duk abin da zai sai ya kirkiro al'amarin da zai kawo nishadi a cikin rayuwar shi tashe wani wasa ne da ake yi a kasar Hausa lokacin azumi musamman daga goma ga watan azumi zuwa 20 ga watan azumi tashe wasa ne na nishadantarwa da ake yi wani lokutan da dare wasu lokutan kuma da rana ma ko ma a rika bin kasumi na kasar Hausa ana yi tashe kalma ce da ta samu daga tashi ko kuma tashi sai ta zama tashi saboda a kasar Hausa gongo yana cikin takeici na rashin aure da kuma musamman zamanin azumi saboda mata suke shirya abin shan ruwa suke shirya abin sahur kuma su tashi masu gidaje da yara sannan su ci abinci to shi kokoro da bai da kowa wa zai tashe shi to shine a kasar Hausa sai akan kira wannan abu tashe wasu suna bi shirukan gauro tashi gari ya waye gauro tashi gari ya waye to wanda aka gauro ta nan zai ci kin ga lokacin ba alama wanda za ta tada mutum kamar ta gogo to daga nan kuma zai tashe ya zama hanya Allah ta kirkiro abubuwa na nishadi har ma da yiwa gauron habaiti tashe ya ka dauko daga wannan kalma wanda ake cewa gauro tashi gari ya waye saboda haka yara da samari da ƴan mata kan kirkiro wasanni wanda za su bai ma jama'a nishadi da dariya saboda haka yara suna bi suna yi wuri-wuri gida-gida kasumi da sauransu kuma in an ji daɗi ana musu tagomashi su ba bara suke ba kuma ba roko ba ne don in baka ba su ba za su yi ba gori ba in ka ba su kuma za su amsa su yi gaba su ce alamai mai tamana to wannan abu sai ya zama kasar Hausa ko'ina a wannan goma na wahala ana yin tashi.
Gwauro, 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 tashi gari ya waye, tashi gari ya waye. Gwauro, gwauro, tashi gari ya waye, gwauro, tashi gari ya waye.
Ko zami tashi ne?
A yau dai, yau na san akwai ƴaƴana da yawa a ofis da in na muka hita daga zauren nan sun yi hushi da ni. Ba dai ban ambaci suna ba dai.
Yanzu kuma daga kasar Malaysia ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Al-Mahajir da ayar mu ta yau.
Ramadanu lale marhaban hakamu kaso azumi yazo muna dan muninka ibadudi Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله تعالى يتي إذن متن بيو طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذن متن بيو تكم مؤمني سكي يجونا كوسك ساموس عباني أي سلهو سكانيسو إذن وان بانجري يكي يدادة سلهو to an halalta wa ɗaya bangare masu sulhu su tabbatar sun yaki wanda yake karban sulhu har sai ya tabbatar ya koma zuwa ga sulhun amma su tabbatar sulhun nasu suna yin shi ne akan umarnin Allah to idan har ya koma ga kan daidai yayi biyayya sai a zo kuma sai a zo na sai ai sulhu ala yayin da za a yi sulhu ana son a tabbatar da gaskiya kuma a tabbatar da adalci saboda Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin shi Allah yana son masu yin gaskiya kuma masu yin adalci. Wannan aya ta nuna mana cewa abu ne mai yiwuwa a samu sabani tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi, amma idan aka samu irin wannan sabani ana son a samu bangare na uku da zai zo ya sulhu, kuma bangaren nan da zai sulhu ya tabbatar cewa zai sulhu akan gaskiya kuma zai sulhu akan hukunce-hukuncen addinin musulunci. Idan har an tabbatar da haka, sai dan uwan yaki daya daga cikin masu fada yaki karban sulhu, to ya halalta ga masu sulhu su yaki wanda yake karban sulhu har sai ya koma ya bi gaskiya. Idan ya bi gaskiya sai ai sulhu. Allah ta'ala a cikin wannan aya ya nuna mana muhimmancin adalci kuma da tabbatar da gaskiya a tsakanin masu sabani. Wannan ya nuna cewa mutanen da suke yakar junan su musulmai akan sabanin aqida ko sabanin fahimta ko sabanin wata karantarwa, sabani baya fudda mutun daga cikin addinin musulunci ko da ya girma ko mai girman sa. Haka Imam al-Bukhari ya kawo a cikin littafinsa bayan ya jiro ya kawo wannan ayar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi mana cikakken bayani akan cewa taba musulmi akan sabani ba karamin kuskure bane. Abinda kawai ya halalta a tabbatar da ridda a wajen musulmai shine idan ya furta ya tabbatar cewa lalle shi baya cikin musulunci. Zamu iya tuna cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa cikin munafikai duk da ya san cewa munafukai ne, amma saboda suna furta wannan kalma, girman kalman ya hana shi ya yake su. Sakamakon haka, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "La zawalud dunya wa ma fiha," da duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta za su gushe, "ahwanu 'inda Allahi min iraqati dami imri'in muslimin wahidin," yafi sauki a wajen Allah duniyar gaba ɗaya ta gushe akan azab da jinin musulmi guda ɗaya. Saboda haka ya'yan uwa, ba abun alfahari bane ka yaki dan uwanka musulmi akan bambancin aqida ko bambancin fahimta.
Shine watan azumi, watan bauta, watan sadaka, watan zakka da kyautata ayyuka. Ramadan.
Jamila, za mu yi minti 30
kamar dai gaskiya bai kamar bai kai ba.
Laihin dadi karewa.
Alright.
To kai mu tattare mu yace daga nan Jamila, mecece tambayar mu ta yau?
To tambayar mu ta yau da ita ce muna son mu ji daga masu saurare idan za su iya bayyana mana ta Facebook wani harshe kuka fi jin dadin amfani da shi, ku bayyana ra'ayoyinku cikin hikima da basira ba tare da an yi muku bahaguwar fahimta ba.
Lallai maimaita mu ji wannan tambaya. Maimaita,
to wani harshe kuka fi jin dadin amfani da shi, ku bayyana ra'ayoyinku cikin hikima da basira ba tare da an yi muku bahaguwar fahimta ba.
Ne ba da amsa?
Eh.
Masaurare,
iyakacin yarda da yawa wanne daga cikin su.
Iyakacin shirin namu kenan, sai gobe haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin mai dadi da kayatarwa. Ku kasance tare da mu yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagi
da Tafarra Girma Tafarra wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Keith Holmes. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku hata alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata. Masu azumi a sharuwa lahiya. Jamila, kamar kullun dai in suka sharuwa
ai mana addu'a.
Yawa, muna bara addu'a da babban masaki. Sai gobar haka da izinin Allah, ku huta lahiya a sharuwa lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.